بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar Lahadi mun shiga daren Litinin wanda zai kasance kenan daren 5 ga watan Muharram shekarar Hijira 1447 wanda ya dace da lissafin 29 ga watan Yuni 2025 daga wannan masallaci da aka ce sunan shi masallacin kankwana ko kankwanan a tashar Jambutu anan Jimeta cikin kasar Adamawa a Yola malam mai gabatarwa ya faɗi maganganu a cikin su akwai shatahat akwai wato akwai zurfafawa da sakin linzamin bakin sa ina fata almarika sarki ya gafarta mana mu da shi gabaki daya ni dai bako ne kawai nazo ziyara ce ta yan uwantaka wurin wasu ‘yan uwana da kuma su malam waɗanda mun saba da su ‘yan uwa ne na addini kuma kawai suka mini tasani suka ce kawai lalle-lalle zo mu gaisa da ku kuma na yi wa’azi to Allah Ubangiji ya sa mu dace Allah kuma ya karɓa mana ɗan abin da za mu faɗa Allah ya sa mu shi albarka ku da kuka taru kuka yarda ku zo ku saurara Ubangiji Allah ya buɗe zukatanku don sauraron gaskiya da kuma aiki da abin da yake na daidai Allah kuma ya hana ku ɗaukan kuskure ko amincewa da abin da yake ba daidai ba. Allah kuma ya ba mu ladan da yake baiwa wanda suka zauna a cikin masallaci don sauraron wani abu na wa'azi, karantarwa ko tafsiri ko makamantarsu. Ina son ɗauki wani hadisi kwaya ɗaya in yi mana ɗan ta'aliki a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadithin da al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam at-Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah waɗannan malaman dukansu in banda Abu Dawud su rawaito wannan hadisi daga hadisin makaranta wato Hisham dan Urwa daga babansa Urwatu dan Zubair daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As Allah ubangiji ya kara masa yarda shi da mahaifinsa wannan sahabi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ulama'i walakin yaqbidu Allahu al-ilma ko yaqbidu al-ilma bi mawtil ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa aftu bighairi 'ilmin fadallu wa adallu ta jona hadisin ba wako bane ko hadisi ne da ƴan islamiya ma sun saba jin shi kowa ma ya san shi kamar shi karatu na addini dama ko dai a tuna maka abin da ka sani ko a gyara maka wani abu da ka sani akan kuskure ko kuma a gaya maka wani sabon karatu da baka taba ji ba to wannan na ƙarshen ma yanzu yana da wahala domin duk kusan duk karatu yanzu an gama recycling din shi kusan kowa ma ya iya har ya zama ma karatu ma sunan wata riga da ake cewa kowa mala yanzu kusan kowa mala ko ta riga da kanawa suke cewa kowa mala saboda haka ba wani abu sabo zan faɗa da ba a taɓa ji ba abinda muka saba ji ne kawai zan tuna mana da fatan Allah ya sa mana albarka a ciki wannan sahabi Abdullahi dan Amr dan As yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle Allah baya karɓe ilimi intiza'an ta hanyar ya cire shi ko ya goge shi min suduril ulama ko min suduril ibad la yantazi wal ilman tiza'an min al ibadi Allah baya kwace ilimi yadda misali yake kwace dukiya zaka yi ganin mutum da arziki yana da farin kuɗi wata na kawai sai zama bayi da su Allah yana yantazi ul malan tiza'an Allah yana iya yantazi ul sihhata intiza'an mutum da lafiya yana tashi ya zauna ya ci ya sha in Allah ya so kawai sai ɓaci lafiyarsa lafiyar jiki ko lafiyar wata gaba ko lafiyar ido ko lafiyar mazakuta ya zama dai wani mara lafiya ko ya gurguntar da shi kaga yantazi ussihata intiza'an haka nan inna allaha yantazi ulaqal intiza'an ana yin samun mutumin da yake mai hankali mutan sai a waye gari ya zama hukunci to haka yantazi ushaba shababa a intiza'an tadrijiyan Allah yana kwace kuruciya a hankali sai mutum kawai bai an karaba ya ga tsufa ta same shi to amma shi ilimi Allah bai mishi wannan irin kwacewa saboda duk wanda Allah ya bashi ilimi ya bashi wata baiwa wanda ana sa ran zai mutu da kayan shi hasali ma yana ƙara yin shekaru wannan baiwa tana ƙara yaukaka tana ƙara annashuwa musamman idan yana ci gaba da karatu ima kuntum tu'allimuna alkitaba kuma kuntum tadrusu nabi sallallahu alaihi wasallam yace walakinna allaha yantazi'u alilma biqabdil ulama sai dai allah yana kwace ilimi ne ta hanyar karban malamai ta hanyar rasuwan malamai ta yadda kowane malami in ya tashi rasuwa to zai rasu da duka karatun shi babu abin da zai bari a baya koda ya bar littafai koda ya bar rubuce rubuce koda ya bar kasusuwa koda ya bar videos da duk abin da ake ganin ya bari amma dai ya tafi da asalin zubda waɗannan wani by product ne kamar mutum ne yayin noman gyada ai zai samu harawa ya samu watakila abin nan an gurzata a samu kwanso din ko to wannan kaga ai ba shine asalin gyadan ba wancan din shine asali shine zubdar sa ko amma wannan ma kuma yana da nashi ranar watakila ma ana saye ko amfani da shi to abinda duk malami zai bari bai wuce irin haka ba harawa ko karmami amma asalin tsabar karatun ya tafi da kai shi nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to malaman da suna da yawa yau a dauke wani yau a dauke wani hatta idza lam yubqi har idan Allah bai bar wani malami ba a wata riwaya hatta idza lam yabqa har idan wani malami bai saura ba a wata riwaya hatta idza lam yatruk aliman idan Allah bai kyala wani malami ba ittakhadha an-nasu ru'usan juhala ayyukan da malamai suka saba na wa'azi limanci fatawa sallar juma'a sallar gawa daurin aure sulhu raban gado ga sanan ayyuka ne wanda an san malamai ne suke sai a rasa wanda zai yi kuma dole ana da bukatar waɗannan ayyukan domin ba za a taɓa fasa bukatu zuwa gare su ba dole kullun za a bukaci wanda zai limanci da wanda zai karantar da wanda za a wa tambaya da wanda zai magawa sutura ya mata jagoranci sallah da wanda zai wushi shugabanni nasiha da wanda zai jagoranci sallar idi ko sallar juma'a dole musulmi sa da bukatar waɗannan shikenan nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka ittakhadha an-nasu ru'usan juhala sai mutane su dauko wasu jahilai waɗanda suka yi kama da malamai ba jahilai ne fitik busassu ba a jahilai ne waɗanda a garin makafi ba wuce ce mai ido ɗaya sarki ne sai a dan waiga kamar yadda ka san idan yanzu muka shiga mota za mu tafi Gombe mun kama hanya lokacin sallah ba mu da liman a cikin mu za a duba ne a ga waye yake rike da carbi ko waye gemun shi ya dan cika ko waye yake da dan wani kwarjini ce gafa ta malam bismillah amma wanda aka ganshi da wata yar shara ko ku aka ganshi haka dai gashi na dan jigari jigari kuma ya shiga dai sai a kauce ko aka ganshi da wani kitso haka kaman wani bammali amma wanda aka ganshi da kamala da riga ta mutunci da alamar mutumin kirki ne tayi ko ba malami bane kawai mutum ne mai kamala amma zo da shi za a ce gafata malam bismillah to irin waɗannan su a ta jawowa ana sasa waɗannan makaman da waɗannan ayyukan sai a waye gari su ne malamai su ne masu fatawa su ne shugabannin kungiyoyi su ne shugabannin addini sai su tabbaran kadaba nabi ya ce fa su'ilu sai a dosa tambayar su fa aftu bi ghairi ilmi sai su dinga amsa tambaya ba da ilimi ba da san zuciyarsu ko da a ganin su ko da rabin ilimin su nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fadallu daga nan za su bata wa adallu kuma su batar da mutane wannan hadisi ne mai girma sosai da yake nuni zuwa ga abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wanda wasu da dama yanzu mun ga su sai ka ga ma bai buƙatar wani dogon sharhi zaka iya ma irin yanda Abu Huraira yace Abu Huraira ran da yazo musulunta a zamanin ana yakin Khaibara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki Abu Hurairah ya iso Madina bai musulunta shi da wasu yan garo su sai suka iso ana sallar asuba sai suka ji liman na karanta wailul lil mutaffifin bala'i na wuta ya tabbata ga masu tauye ma'auni Abu Hurairah ya ce wannan fa da suwa na aiki ya tuna wani mutum a garin su mai irin wannan halin to ko yanzu da aka ce an jagorantar da jahilai zaka yi buga misali wani jahili da ka sani jagora harka addini da yake wannan wato da yake ga cikin wannan hadisin tsindin kowa aka ce buga misali za a ba mu takaddu yanzu a ce to ga wata ɗan karamar jarabawa ko ya buga misalin wani jahili da ya sani a rigar malamai zai rubutawa ba haka bane ko wani ma ko guda biyar aka ce kawo zai kawo guda biyar ko goma ko dozin guda wannan cewa hadisin lokacin shi yayi ke Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai ya ba mu labari ne kawai dan mu ji mu ta mamaki ko mu ta ainihin wato tagumi ko mu sallama wa kaddara cewa to shikenan yanzu zamanin shugabancin jahilai ne ba haka bane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ne dan mu dau izina kuma dan mu san yaya ya kamata mu kawo wato gyara akan irin wannan matsala da muke cikin ta tsindin wannan shine gundarin hadisin nan a takeicin takeitawa za mu dan yi tsokaci ne akan gabobin hadisin a gurguje kafin awa ɗaya insha Allah abu na farko mun ji cewa sahabin da ya rawaito wannan hadisi sunan shi Abdullahi ibnu Amr ibnu As sunan shi kenan Abu Muhammad Abdullah ibnu Amr ibnu As ibnu Wa'il al-Hashim sahabi ne dan sahabi cikin waɗanda ba su musulunta da wuri ba ya musulunta a shekara ta bakwai ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin musuluntar mahaifinsa Amr ibn As wannan sahabi yana daga cikin mutane masu falala cikin sahabbai duk da ya musulunta daga baya domin ya kasance ya iya rubutu da karatu tun kafin musulunci da ya musulunta sai ya nemi izinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ba shi dama cewa ya dinga kofe da hadisan da yake wanda hakan ya sa ma yake masa Abu Huraira yake musu wani gizo Abu Huraira kun san yana daga cikin zakakuran dalibai a makarantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi ne ya rubutu baya yin karatu da yaga duk abin da annabi ya faɗa Abdullahi yana kofewa sai ga kamar Abdullahi ya fi shi yawan hadisai ashe kuma ba haka bane kasa akwai mutumin da ya fi kai turanci sai ka dauka ya fi kai boko amma kuma kai ala turancin ne kai babu asalin boko kawai saboda ya zauna a kudu ya iya broken sai ka dauka ya fi kai boko ashe ba wani boko ne da shi ba ko kuma in ya fi kai barazana wajen kashe kudi go sai ka dauka ya fi kai arziki to amma hadisan shi ba su ma kusa da Abu Huraira ba hadisan sa musnadai kamar guda 700 kuma a cikin duka a cikin sahih Bukhari akwai guda 8 a cikin sahih Muslim akwai guda 20 sannan Bukhari da Muslim sun yi ittifaki akan ruwaito wani abu kwatan kwata kamar guda 7 ko 8 amma dai sahabi ne mai falala kwarai da gaske yana daga cikin wanda suka hada Qur'ani ta Annabi yana rayi yana daga cikin mahaddatan sahabbai yana daga cikin kuma wanda suke da yawan sallah da yawan azumin nafila har ma ya taba yin wani abu da ya jawa kansa da ya daga baya zo yana cewa ina ma da na karbi saukin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi yana matashi yana ji da karfi sai ya ce ya manzo Allah zan dinga yin azumi yau in yi gobe insha Nabi ya ce a'a yayi yawa ya ce dai haka zan yi to shikenan Allah ya bada sa'a dogon zance ne na takaita mana shi har karshen rayuwarsa haka yazo yana yi amma sai yana cewa ya laita ni akhastu bi rukhsatin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda yayi shekaru yayi rauni sai zama ba zai iya yin azumin da yawa haka ba to sai dai ya sha ruwa na kwana 15 ya dan samu karfi sai ya azumin kwana 15 kaga dai yayi kaman yayi yau ya sha gobe yayi yau ya sha gobe an haife shi shekara ta 27 kafin hijira kafin ainihin wato musulunci kenan sannan ya rasu a shekara ta 65 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a kasar Masar wani abun mamaki shine baban shi ya girme shi ne kawai da shekara 12 saboda a wancan zamanin suna yin aure da wuri kuma Larabawa ko yanzu sun fi mu saurin balaga yaro dan shekara 10 balarabe yana iya balaga kuma aka mai aure kuma ya haifi da haka sai kaga daga baya ya zama kamar kanishi yana daga cikin sahabbai kamar yadda muka ambata masu falala wajen riwaya da taka tsantsan da sauransu duk da waɗannan ayyukan da yayi a ƙarshen rayuwarsa da zai rasu sai yake ce ma ƴaƴan shi ku zo ku ji. Yace da can lokacin da kafin su musulunta, yace suna cikin waɗanda suke fatan su samu dama da su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace na tabbatar da na mutu a lokacin da dan wuta ne. Yace ana nan Allah yace muke mu ya bude zakatun mu muka ishe musulunci. Bayan mun musulunta muka zama mu ne masu kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace da na mutu a lokacin da ina fatan in samu rahama. Yace amma yanzu zamani yayi tsawo. Mun yi shugabanci, mun rike mukamai, mun yi fatawa, mun shiga kwamitoci mabambanta, mun yi rigima da suwa ne, mun yi rigima da suwa ne. Yace yanzu kan ban san makoma ta ba, sai dai Allah ya ga dama ya tausaya mu. Yace dan haka ina roƙon ku, idan na mutu, ku yi kaza, ku yi kaza, ku yi kaza. Daga ciki yace ku zauna a bakin kabari na ku ta muna addu'a. Kuna roƙa mini gafara Allah tsawon lokacin da za a ɗauka kafin a gama fawar raƙuma. Kuma lokacin da za a yanka bijimi a feɗe shi a yayyanka naman a tashi aiki. Wataƙila awa guda za ta isa ko? Kuma ce a zauna awa guda a bakin kabari kana addu'a ma babanka. Bana ji a ko da ya taɓa yin haka. Duk mutuwar da aka yi in kai addu'a minti uku zuwa biyar. Za ka share hawa yanka ka wuce sai kuma Allah ya kai mu next abin nan victim, wato sai an kawo wanda mutuwa ta ƙara ɗauka na gaba. Allah ya kyauta. To wannan a take take nan game da sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Amr dan As, Allah ya ƙara masa yarda shi da mahaifinsa. A cikin abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata a cikin wannan hadisi, ya ambaci maganan qabdul ilm. To me ake nufi da al-ilm a wannan hadisi? Ana nufin ilimin musulunci shi ake nufi, wanda ya shafi al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran abin da ke da alaka da su ta kai tsaye, ko kuma alaka ta taimaka waɗannan ilimin, wato irin ilimin tauhidi, ilimin fiqhu, ilimin tarihin musulunci da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ilimin da ke kewaye da waɗannan muhimman ilmomi, to duk su ake magana a nan. Kuma a dama su ilmomin zaka ga cewa waɗannan na musulunci a kullun ƙara tsukewa suke, zaka za mu iya gane cewa lalle su ake magana, domin ilmomin rayuwa da sana'a da boko su kuma kullun ƙara fa'i suke, abubuwan da ma ba a taɓa tsammani ba cewa za a iya yin su yanzu ana yin su. Amma kuma ilmin musulunci kullun a ƙaranci ake samu na masana, waɗanda aka samu kuma sun sani, ana samun ƙaranci na abin da ke cikin zukatansu na ilimi. Saboda haka babu shakka anan ana magana ne akan ilimi na addinin musulunci. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana anan da ƙarinar da yayi magana akan fatawa da za a tambaya game da addini. Haka nan yayi ta'abiri da cewa annaz'u, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an. An-naz'u shine a timbike abu daga kasan shi, al-qala a timbike shi, bi'unf wato ba ma cirewa ne a hankali ba, a kaman fizgewa ko timbikewa. Din da kaje an-naz'u yana nufin wani abu da za a ja da ƙarfi, kamar yadda Allah yake cewa misali wa tanzi'ul mulka liman tasha. Allah in ya tashi قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ. Allah yana bada mulki ga wanda ya ga dama a wajen karɓa, kuma ba aka ce wa ta'khudhu kuma ka, Allah yana karɓa sai aka ce wa tanzi'u, Allah yana fizge mulkin, saboda nuni zuwa ga cewa masu mulki ba za su bar shi haka salin alin ba, sai in sun ga ba yadda za su, duk mai mulki ba yadda za a yi kawai ya ce to gashi nan, sai abin ya fi ƙarfin shi. Saboda tsarin da ya kawo shi ya ce rana kaza za ka sauka daga ran da ya hau, ko kuma wasu da suka fi shi san mulkin su da ƙarfin tsiya sun kwace da jiyun mulki, ko kuma Allah ya karɓi rayuwar shi. Amma dai shi kam ya ɗauka ya bayar, yana nan a cikin mulkun abud, mulki ne wanda ake kamawa da haƙura a ciza. To haka shi ma ilimin Allah maɗaukin sarki idan ya tashi cire shi zai tumbuke shi daga ƙasa, wato malamin zai tafi da dukkan abin da yake da shi na ilimi, ba zai ba komai ba. Wannan yana cewa abin da ya bari a baya ba shi ne ilimi ba, kamar yadda muka faɗa, yana nufin abin da ya bari kawai tarihin ayyukansa ne, wanda wannan ba zai iya tsayawa makwafinsa ba, domin ko da ya rubuta littafi, ko da ya rubuta alƙur'ani, ba za a zo a ce to ajal littafin nan ya mana darasi ba, kuma ba za ka je karanta littafi babu malami ka fahimta ba sai dai ka halaka. Duk wanda zai ce bari ya je kawai shiga cikin littattafai ya kama karatu babu malami, wannan hadisin na mana ishara zuwa ga ba ilimi yake koya ba, zai dai koyi wani abu jan baki ko sanin fassara, ko kuma ya cika kanshi da ta hayaniya, wanda ƙarshen ya tashi fitowa zai fito da wani salo daban da ba a saba gani ba, zai fito da wani salo garibi da ba a saba gani ba game da al'amarin ilimi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin yanzu, yana tumbukewa dan ya nuna zuwa ga cewa babu abin da za a samu ya saura. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min suduril rijali, daga kirazan mazaje. Wannan yana nuna mana cewa ashe kirji shine ma'adanin ilimi ba takaddu ba, kamar yadda Allah yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma. A'aha, shi alqur'ani wasu ayoyi ne masu bayani dalla dalla a cikin kirazan waɗanda Allah ya baiwa ilimi. Haka kirji shine ma'adanar bayanai na ilimi da duk wani abu da mutum yake tunani ko yake riƙe da shi, ba ƙwaƙwalwa ba kamar yadda mu a ladance muke kalla. Kamar in aka ce ƙalbu ko saduru ko fu'adu, da ana magana ne akan abu guda, kamar yadda Allah yake cewa wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga in kadat la tubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Haka ta an ce fu'ad, don kuma aka ce rabatna ala qalbiha, inda aka ce zuciyarta ta waye gari empty, ta kusa ta tona asirin cewa ai ga abin da ya faru danta ne wannan da aka tsinta. Sai Allah ya ce laula an rabatna ala qalbiha, bice laula an rabatna ala fu'adiha. Din da wannan muka cewa abu ne daya da suke interchanging junansu, kar mu shiga wani sako daban. Almuhim shine zukata su ne auya, su ne buhu na ajiye matattara ilimi. Saboda haka ake so kodayaushe mutum ya dinga fatan Allah ya bashi lafiyayyen zuciya, don ta ɗauki abubuwa masu lafiya wanda za su amfane shi a duniyarsa da lahirarsa. Shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Aisha ta ruwaito, yake wata addu'a cewa Allah maɗaukin sarki ya gyara mai zuciyarsa. Sai ta ce me yasa kake yawan wannan addu'a? Yace saboda zuciyar bayi, zukatan bayi suna tsakankanin yatsu biyu a hannun Allah, yuqallibuha kaifa yasha'u, yana jujjuya su yadda ya ga dama. Hakanan wato wannan hadisi yana nuna mana hadarin mutuwar malamai a cikin al'umma, cewa mutuwar malamai wata musiba ce cikin musibu, ba gama garin mutuwa ba ce. Duk zanda aka ce ga wani malami da yake karantar da mu, yake mana wa'azi, yake mana nasiha, ya faɗi ya mutu, to kar mu ɗauka wannan mutuwa kamar gama garin mutuwa ce, mu ɗauke ta a matsayin wata musiba ce, wani giɓi ne wannan malami zai bari. Kuma yana nuna mana cewa wato a al'adance duk wani malami in ya faɗi to ba za a maida irin shi ba, domin ai za a samu magajin shi, za a samu limami ya rasu a ce to wani aka naɗa limami. To amma duk wanda zai biyo baya, kamar yadda Bahaushe yake cewa magaji magaji, wanda duk zai gaji wani to ba zai kai ka masa ba, sai dai ai maleji. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi ya rasu, sahabbai da suka biyo bayan shi ba wanda ya kamasa, haka sahabbai da suka yi ta rasuwa, tabi'ai da suka biyo bayan su ba wanda ya kamar sahabban, haka dai haka dai. To wannan kuma yana nuna afdaliyar zamanin da ke da malamai, wato zamanin da akwai ilimi na musulunci zai fi albarka fiye da zamanin da babu ilimi. Haka garin da yake da malamai na musulunci zai zama ya da albarka fiye da garin da babu. Haka kowace unguwa, da gwargwadon yawan malamanmu na musulunci da gwargwadon albarka inda muke rayuwa, suna raguwa albarka tana raguwa. Sannan kuma wato hadisin yana tsoratar da mu game da hadarin jahilci, cewa wajibi ne kowa ya tashi ya yi ilimi, kowa ya tashi ya koyi karatun addini. Kana ɗauka aikin musulunci na wasu tsiraru ne, kowa yana da muhimmin da zai yi wa musulunci. Alal aƙalli ya zama ka koya abun malami wanda yake malami ne na gaske kafin ya rasu domin ya rasu babu wanda zai koya maka ke ko da kai baka samu tsautsayin zama malami ba amma dai ka raba kanka da jahilci wanda in akwai malamai akwai wanda za su taimaka maka wajen ganin sun raba ka da jahilcin amma idan babu malamai fa to zaka ba jahilcin ka diman da'iman iyakar rayuwa hadisin ya nuna mana cewa malamai din nan shugabanni ne domin ya kira su ya ce ittakhadha an-nasu ru'usan bai ce ittakhadhu asatizatan ko ulama ba da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da lafazin ru'us dan yana mana cewa malamai shugabanni ne shi yasa ma wasu cikin sahabbai suke fassara fadin Allah madaukakin sarki ya ladina manu atiqu Allah wa atiqu rasula wa ulil amri minkum kamar ibnu abbas yace ulul amri ai ulul ilmi ma abuta ilmi sune shugabanni ta fuskar addini yayin da kuma ma abuta mulki sune shugabanni ta fuskar siyasa saboda malamai shugabanni ne da ya kamata a ba su girman da ake ba shugabanni ai musu da'a a cikin abinda Allah ya ba su na shugabancin addini a kuma ba su hurumin da Allah ya bai wa shugabanni sannan wannan yana nuna aikin da malamai suke yi na karantawa da fatawa da sauransu shine hakikanin shugabanci wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan babu su babu shugabanci na wannan bangaren yayin da shugabanci na siyasa kuwa kowa na iya yi hasali ma yanzu da aka zo siyasa irin wannan ta demokradiya tun farko ma da ma aka ce kowa ma zai yi kowa na da yancin yin takara inda ya kai shekara kaza kuma ya mallaki takardar makaranta iri kaza a dokar Najeriya zai yi takara inda ya ga zai iya gashi nan gata amma akwai mutumin da mutane ma da yawa kamar yadda na ambata da su a hanyar tafiyar nan za a je gun ma aka ce ga mata malamin sallah zai ce ni ba zan iya limanci ba musamman sallar isha ce ko magariba ko asubahi wanda ake karatu ana ji wani zai iya maneji ya dan muku azhar ko la'asar ko amma duk wanda ya san ya karatu za a gane bai iya ba ba zai yadda ya yayi magariba da isha a cikin mutane sai dai so yake a je ana gulmar shi kuma a ce Allah ka ji irin karatun da yake Allah ya kyauta saboda haka ilimi shugabanci ne malanta sarauta ce ta addini wanda Allah madaukakin sarki ya bai wa malamai kuma har ila yau yana nuna mana tsananin buƙatu mutane zuwa ga malamai a cikin al'umma kamar yadda Abdurrahman Nasiru Sariri yake cewa yace buƙatar mutane zuwa ga wanda za su gaya musu yadda za su gyara alaƙar su da Allah yadda za su bautata wa Allah yace wannan buƙatar ta fi tsanani a wajen su fiye da buƙatar su zuwa ga abin da suke ci da abin da suke sha da iskar da suke shaka wannan abin da muka dauka wanda shine kadai rayuwarmu wato neman abinci da muke cewa to muhimmancin shi bai kai muhimmancin neman ilimin da zaka bauta wa Allah ba muhimmancin shi bai kai muhimmancin zaman da zaka yi a gaya maka yadda zaka gyara tauhidinka ka gyara ibadarka ka gyara mu'amalarka ba saboda haka tsananin buƙatuwar da mutane suke da ita zuwa ga malamai buƙata ce permanent ala dawam ko da yaushe a kan kowace gaba ta rayuwarsu domin kamar yadda mai alal yake faɗa cewa wallahi lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lamu hukmallahi fihi baya halasta ga mukallafi duk wani baligi ya aikata wani aiki cikin rayuwarsa ko addininsa har sai ya san menene abinda Allah ya tsara game da wannan da aka ce bai wa yas'al ulama sai ya tambayi malamai in ya sani to shi ma yana cikin malamai kenan in bai sani ba fa wa yas'al ulama sannan ya tambayi malamai saboda haka a ko ina a ko da yaushe ana buƙatar tambayar malamai game da abin da za a yi na addini lil asar abin bakin ciki mutane suna daukan wannan abin da rukunsa kai na kashi wato sai mutum ya je sai ya gama yin abin da zai yi daga baya sai ya dawo yana neman ina mafita a cikin aure ne ko a cikin kasuwanci ne ko a cikin menene sai ya je ya yi wata katobara sannan yana
ya zo gun malami ya suranta mishi a wannan qadiya a bisa yadda yake so malamin ya karkata tun farko zaka ya ce gafarta malam me ya halascin kaza wanda ya ba malamin window kenan so yake halasta mai me kun kafin yayi kamata ya faɗi wannan yayin da ko kafin yayi abun duniya to sai ya tambaya duk wanda zai sai mota yanzu a nan sai ya fara tambaya wace mota ce tafi kyau a irin harka kaza duk wanda zai sai gida ko zai a gina mai gida sai ya tambaya waye ƙwararren magini in asibiti zai je ko zai kai matarsa sai ya tambaya wai ina ne asibitin da ake samun magani mai kyau wato duk abin da mutum zai yi na duniya baya yin shi babu tambaya sai ya tambayi wanda yake ganin su ne ulul amri a cikin wannan abu ko amma addini ba sai ya gama kwaɓar shi sannan sai daga baya yana cigiya ina ne samu malamin da zai mishi justification zai justifying yubarrir lahu zai kawo mishi mafita game da wannan mas'alar to wannan ba daidai bane ya kamata mu gyara ya zama mu zama muna da zakakuranci wajen tambaya an ce wa ibnu abbas radiyallahu anhu aka ce ya aka yi kana da ƴan ƙananan shekaru ka tara ilimi mai yawa haka ibnu abbas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ya bar shi shekarar shi 14 haka ko yaro ne karami amma ya tara ilimi mai yawa wanda har Umar yake zaunar da shi a cikin majalisar ƙasa ta musulunci tare da mutane sa'o'in iyayensa wasu sun yi jika da shi hawa suna ganin dan me za a dinga shigo da wannan yaro karami sa'an ƴaƴanmu cikinmu sai wani ya tambaye shi cikin ɗalibansa ya ce yaya akai kake da ilimi mai yawa haka sai ba shi amsa ya ce bi ƙalbin aqul wa lisanin sa'ul ya ce Allah ya huwace mini zuciya da muka faraɗa su zuciya mai riƙe abu duk abin da na ji ina riƙewa da kuma harshe mai yawan tambaya duk inda ya samu dama sai ya tambaya wata rana yake ba da labarin cewa suna tafiya tare da Umar dan Khattab radiyallahu anhu Umar yana khalifa yace na dade akwai wata tambaya da nake so ne wa Umar dan Khattab akan fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma to waɗannan matan da Allah yace in kun tuba zuwa ga Allah ku sani dama zukatanku ne suka karkata wasu mata ne guda biyu cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam agai ba faɗi sunan su ba Ibnu Abbas bai san su ba amma yana da yaƙini ko marin jayin zato cewa Umar ya sani ya rasa yadda zai tambaye shi sai dai samu wata dama wata rana suna tafiya saboda Umar yana da kwarjini ya masa kwarjini ya kasa tambaye sa to sai dai samu dama ya masa hidima sayyidina Umar ya je ban daki shi kuma ya kai masa ruwa yayi tsarki ya dawo yayi alula sannan sai ya zo ya ce algafata malam ina da tambaya ce zai tambayanka yace malil mar'atani min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam lataini قال الله تعالى انهما ان تتوبا الى الله شي سوايي waɗannan matan ne guda biyu Umar ya ce wa ajaban laka ibn Abbas kada bani mamaki yanzu wannan ma sai ka tambaya saboda tsabar jarabar san karatu misali kasan in ka matsa wa malami sai ya ga kaman ka takura mishi wani lokaci a karatu yana da wani sammatsi yadda ka san irin mai bara in ya matsa ma to wani lokaci in ka matsa wa malami da karatu sai ya ji haushin ka ya ga ka takura mai ka ka ana shi sakat kamar yadda ka san da in mai bara ya matsa maka ya ta wahido wahido alaji a taimaka sai shedan kuma yana ce maka kakka bayar a shaytanu yadu kumul faqara sai kaji kana cin haushin almajirin nan ko to haka Umar ya ji mamaki ya ce wa ajaban laka ya ibn Abbas sannan ya bashi amsa ya ce huma Aishatu wa Hafsa ya ci gaba da bashi labari saboda haka ana so mutum ya zama mai naciya wajen tambaya game da abin da zai aikata na addini game da abin da zai aikata na rayuwa ko duk wata mu'amala sabuwa sannan kuma idan malamai suka faɗa to malamai su ne waɗanda Allah ya wakilta su yi bayani baya halasta mu ci gaba da yin gaban kanmu mu ƙin abin da malamai suka ce ko mu nuna cewa waɗannan malaman masu son zuciya ne ko ƴan ƙauye ne ko ba su ma fahimci abin ba yanzu haka mutane suke musamman a harkoki na kasuwanci da abubuwa waɗanda saboda tsabar san duniya da yawa mutane yawa ba su zo masu ji malamai sun ce ba kyau irin abubuwan da aka dinga yi kwanaki scripto din nan suwaye malamai suka ce ba kyau aka ta zage su a ce ba su sani ba ne Allah ya kyauta sannan kamar yadda muka faɗa a baya cewa ilimi yana cikin zukata ne saboda haka abin da ke cikin littattafai to kawai guide ne irshad ne zuwa ga ilimi amma ana buƙatar malami da zai koya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shine malami na farko a wannan al'umma yana da malami shine malaika Jibril alaihi salam Allah ya aika mushi malaikan nan ya zo ya kawo mushi wahayi kuma yana zuwa kullun ya sabunta masa wahayin nan yayi masa jarabawa sannan yana mai jarabawa ta shekara shekara duk azumi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi dake cikin Bukhari da Muslim cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan Ramadan ya zo suna gamuwa da Jibrilu ya karanta mishi alqur'anin da ya kawo mai na tsawon shekarar shi kuma ya mai gyare-gyare idan akwai inda aka canza wani abu ko aka goge wani abu ko aka yi nasi kwalman su ya gaya mishi idan akwai wasu hukunce-hukunce ya karanta da shi a shekarar ƙarshe ta rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Jibril alaihi salam ya mishi wannan karatun zubi biyu wannan shine asalin wato sunna game da karatu cewa dole sai da malami wanda kuma duk yace zai karatu gaba ga'i gaban kansa to ba ilimi zai koya ba watakila ya tashi da wani abu wanda yake jirkitacce ko mara inganci kuma in yazo zai fesa wannan guba a cikin mutane malami suna kawo wani kwatance da wani abin arashi da wani mutum da yake ce matomar hakim da suke karanta cewa wa man ramal uluma bi ghairi shaykhin yadullu ala siratil mustaqim wa taltabisul umuru ladayhi hatta yasira adalla min tomar hakim an ce tomar hakim wani mutum ne wanda ya karanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama al habatu sauda shifa'un min kulli da'in cewa bakin algaribi a wannan da ake cewa habatu sauda tana maganin dukkanin cututtuka da yazo karantawa rubutu ne irin da babu dugo ba wasali da yake karanta habba sai karanta hayya al hayatu sauda bakan macijiya tana maganin komai saboda haka mai da lafiya yayi san bakan macijiya ya kashe ya daddatsa ya ji kayesha sai ya mutu kaga ya kashe kanshi da jahilci saboda haka duk wanda zai ce bari ya karatu karatun koyi da kanka to wannan ba malanta yake ba ba kuma ilimi bane saboda haka daga cikin shawarar da kullun ake ba daliban ilimi kar ka koyi karatu a gun wanda ba shi da malami musamman wanda zaka je na ikirarin akwai wanda ma suna ganin ma hakan ma wata falala ce su dinga ikirarin wai ba su da malami to wannan da ka ji haka ka da rigar ka tashi in kana neman shedani na farko to gashi nan kawai ka tashi kai yi salati kai ka fati majlisi ka tashi ba wajen koyon karatu bane duk wanda zai zama cewa ba a san malamin shi ba ko ba a san tarihin koyon karatunsa ba ko ba a san makarantar da yayi ilimi ba wanda bai cancanta ya karanta da mutane ba kamar yadda na tabbatar babu wanda zai ga an bude wani sabon asibiti ko wani sabon chemist sai a tambaya a ce me asibitin nan ko me chemist din nan ba a taba jin labarin yayi karatun likita ba hasali ma an san shi a kasuwa ne watakila da jarin shi ya karye ya samu wurin gida kawai mai farin fanci ya ce wane maternity ko clinic kaza-kaza abin da zai kai matar shi ko ɗan shi wajen ba wanda zai dai kai ɗan shi ko matar shi a mai allura balantana kuma a ce za a mishi tiyata asan aka yanka shi to an yanka shi kamar ragwalayya ba zai tashi ba so laka ilimin addini shi ma haka ake lissafawa sai an san wane ne malaminka a ina ka yi karatu me ka iya sannan ya halasta baka ka karanta amma saboda ƙasashenmu a buɗaɗɗun ƙasashe ne wato kowa na iya abin da wani take da ake cewa kai komai kuma ba komai shi ne taken Najeriya kai komai kuma ba komai wato duk abin da ka ga dama a Najeriya za ka iya kuma za ka iya you can get away with it za ka iya tsira ba tare da ainihin wato an kama ka ba sannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana gwada mana wato yin Allah wadarai da a ce ga mutum ya zauna kujerar karantarwa ba tare da ilimi ba a ce mutum ya bari a nada shi ko ya nada kanshi ya kama karantarwa alhalin ya san ba yi da ilimi to wannan tafarki ne na bata da zarar ya fara haka fadallu kenan tafarkin bata ne wa adallu kuma aikin da zai bata da mutane zai saboda mu ji tsoron Allah jama'a wanda duk wanda ya san ba shi da nasibi akan ilimi ko kuma wannan abin da ake so ya karanta ba yi da ilimi to kai ya karanta da shi wala taqfu alaysa laka bi ilmi sannan mu kuma talakawa ya ayyuhan nas mu daina zuga mutane da zaran mun ga mutum haka yana da jur'a sai mu zuga shi mu ci mishi ai shi ma malami ne ai ga ta malam bana kawai mu ka man tafsiri a masallacin tafsiri ba wani ilimi mai zurfi wanda ma'anar shi kana cewa ne ni dinin da kuke gani na fahimci sakon da Allah ya aika kuma ku zo muku bayani shine ma'anar na zauna ku jira tafsiri wannan sakon da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to na fahimci shi na san abin da ke cikin surorin nan na alqur'ani kuma zan iya wakiltar Allah in yi bayani ga mutane da yaran da na iya kana jin da gaske ne haka ne ma'ana abin da kake to amma kawai sai a samu wasu mutane a cikin wani anguwa ko wani lungu ko wani kauye su ga wani wanda ya dan fi su saukin matsala kawai sai su ce gafarta malam zo kai mana tafsiri sai a samu wani alarma kawai ta jiho mishi ayoyi yana musu yankan rake kaga shine maganan fadallu wa adallu to wannan ba daidai bane jama'a kuma alkafira ce mummuna hanya ce ta halaka Allah ka tsare mu sannan kuma wato wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisai da ake ce madala'ilun nubuwa ko ma'alimun nubuwa wato daga cikin alamun ƙara gasgata annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to duba yau dai da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shekara wajen 1547 ko yanzu kaga kusan shekara 1500 kawai a takaice ko sama da haka tunda wannan banda shekaru 13 makka kaga aka hada da su ya zama 1600 kenan haka ne ko da 1510 afuwa 1510 to okay ga 1447 mun ƙara 13 nawa kenan da 1460 Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana tun wancan zamanin yanzu kuma muna ganin ta gashi keke da keke kwabo da kwabo ban so in kama sunan kowa a matsayin shi na malami ko wani wanda ya rasu ko wani wanda ya biyo bayan shi amma kai ka bugawa kanka misali tun daga kan zamanin nan da suka shude har zuwa yau kowane malami idan ya faɗi ya mutu za a iya samun wani da zai maye gurbinsa ana iya a samu amma za a ga bai kai kimar wancan ba mutuncin shi a cikin mutane bai kai ba kwarjininsa bai kai ba ƙarfin iliminsa bai kai ba dagewarsa bai kai ba kai ko da kuma yawan takaddun shi na makaranta da iya fassararsa ya kai sai ga albarka ilimin bai kai wancan ba saboda gaskiyar wannan hadisi cewa da gaske ne haka abin yake yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to gashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a nada wanda ba masu ilimi ba kuma a cigaba da tambayar su wannan yana nuna buƙatar da ake da ita zuwa ga malamai ba za ta kushe ba wata ga ana rayuwa in an samu malami fa biha wa ni'mat idan ba a samu ba za a nemi koma wani iri ne sai an mika mishi wannan buƙatar sai mu koma wacce magana da na faɗa tun farko shine yi kokari in ka gamu da malamai ka koyi karatun ba dole ka iya irin aikin su ba yanzu ana magana aikin malanta ne ba dole ka iya ba amma ya zama akalla kana da hasken abinda zaka bautata wa Allah abinda zaka yi mu'amala ka gyara tauhidinka da dabi'arka da ibadarka kuma ka iya gane sanda wani ke magana idan ilimi yake faɗa ko jahilci yake faɗa ba zai batar da kai ba idan kana da ma'aunai na ilimi ko da kai ba malami bane idan irin wannan dan jigarin yazo yana magana dan wasu iru fa abtu din yana magana to kana da ma'aunin da za ka gane wannan kai ba ilimi yake faɗa ba ko gane abin da yake nufi yanzu masu kuɗi da suka san kansu a club ɗinsu na masu kuɗi da zaran wani ya zo wanda yake ba mai kuɗi ba ko yana so ya pretending shi mai kuɗi ne idan yayi magana ɗaya biyu kuma su da su gane wannan ba dan kungiyar mu bane wannan wani talaka ne yana so ya sojan gona haka sojoji go idan sojoji suna magana da yaran su ko wani bo cikin su in yayi kokarin nan wa shi ma soja ne idan sojan gona ne za su gane akwai kalmar da za su faɗa ko wani ramzi da za su faɗa yana faɗa za a gane ina ai wannan ai sojan gona ne daga za su fara jibga abun banza shikenan asirin shi ya to to haka ka kokari zama kana da waɗannan ma'aunan da wannan security da wannan immunity din na ka koyi abinda zaka tsira na ilimi da malibai Ibn Abdul Bari yana cewa ilimi iri biyu ne akwai ilimin da zaka koya dan ka bautawa Allah kai ibada yace wannan kana iya koyin shi a dan kankanin lokaci kuma bai da wani yawa kuma bai da wani wahala akwai tauhidi ibada abinda zaka karanta na alqur'ani a sallah yadda ake yin azumi yadda ake tsarki yadda ake sauran su sai ai tambaya nan daya biyu da ban arasa ba amma kai dai ba ruwanka kai ba malami bane kai kuma dalibin ilimi bane kai dai ga magarin musulmi ne amma fa ba karata fa ne a rufa idanka ba yace to wannan yana da sauki nau'i na biyu shine ilimin da zaka yi dan kai ma ka karantar yace to wannan ba zaka taba samu a ce ka wadata da shi ba yadda ka san masu kudi babu wanda saboda tsaba samun kudi yace yanzu na wadata na dai neman kudi yana ƙara samun su ne ma yana ƙara jin hadaman neman su kiza suke cewa a cikin karin magana manhumani la yashbi'ani akwai wasu makwadaita masu hadama guda biyu da ba sa koshi talibu ilmin wa talibu duniya da neman kudi da neman ilimi da neman duniya ba a taba ganin wanda zai ce kai alhamdulillah na samu iya abin da nake so bari kawai in kuma an zauna irin abinda zaka tsaya cewa an samu na sallah karatu go karatu sallah yawa ne da shi ba ka samu na sallah ka kuma ka zauna ana dai fadi da baki saboda haka kai kokari ya zama ka samu ilimin addini gurgurdan hali wanda zai hana waɗannan ƴan mahabba wa dabba din su ruda ka saboda yanzu ga galibi mutane sa cewa to malamai sun ruda mu ba malamai ne suke ruda mutane ba galibi irin waɗannan mutanen sune wannan ya fada wancan ya fada magana wannan ta saba wata wancan wannan ya zagi wannan wannan ya zagi wancan sai ka ji gaba ɗaya sun ruda duniyar a addinin musulunci sun rikikita ta to yi kokari ka samu kanka kariya daga irin wannan rudanin ta hanyar ainihin wato a koyan abin da zai amfane ka na ainihin wato a ilimi akwai wata latifa daga cikin fawaid da malamai suka fitar a wannan hadisi cewa wannan hadisin yana nuni zuwa ga yuwar samuwar zamanin da babu mujtahidi wato babu malami da za a kira da suna dakakken malami wanda ya kai a kira shi malami wanda za a iya samu kawai su ne jigari-jigari wanda dai kawai kowa dai yana dan cin kasuwar shi gurgurun inda ya ga yafi sauran wayo amma malami da ya amsa sunan shi malami a bisa definition na malanta a ilimi za a iya waye gari babu wasu malamai sun fitar da wannan daga cikin gabobin da suke ganin cewa wannan hadisin zai iya bayarwa wallahu alam duk da wannan wata mas'ala ce ta sabani tsakankanin malamai shin da gaske ne a iya samun zamanin da babu malami mushahidi kuma za a iya samu ba ba shine malaka suna mu ba anan yan uwa masu albarka kan da suka kula dogon surut wannan hadisi abinda na so kawai ya tuna mana shine ya tuna mana hadarin rayuwar da muke ciki a yau ta fuskar addinin cewa akwai sagegeduwa mu bari kawai mu zauna da jahilci ya zama na in gari ya waye dukkanin awoyin wunin mu to kawai harkar duniya muke kawai muna ta neman duniya ne ba ma ware wani lokaci da za mu koyi addini babu shakka wannan akwai haɗin a dai lokacin da dama kuma malaman sun yi karanci a dai lokacin da kuma akwai wasu da dama da suke shigan bultu a gidan malanta suna batar da mutane da fatan wannan nasiha ta dawo da mu cikin hayyacinmu wanda dama yana kan tafarkin neman ilimi to ya gode wa Allah cewa alhamdulillahi yana kan tafarki madaidaici kuma ya ƙara ƙaimi wajen ganin ya koyi abin da zai amfane shi sannan kuma ya tantance irin malaman da zai koya a gurin su wanda suka dace wanda kuma ba akan wannan tafarkin yake ba inda yana raye to yana da damar da zai gyara ya fara koyon wani abu na ilimi da zai amfane shi sahabbai da muke ambata akwai waɗansu su wanda sun musulunta ne bayan sun balaga bayan sun girma bayan sun wuce shekara 40 ko 50 ko 60 amma wannan bai hana su su koyi abin da za su koya cikin addinin musulunci ba kuma har suka zama su ne haske da ke haskaka mana abin da mu muka zo daga baya muke tsuntuna na ainihin ilimi na addinin musulunci dan uwa masu albarka ina fata wannan takaitaccen nasiha ta zama wato abin da za mu ɗauka a matsayin guziri musamman gashi mun yi baƙon babban malami zamu mika mishi akalan magana dan ya mana taliki shehin mu wanda dan gari ne anan mu ne baki sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.